Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 4 ga watan Afrilun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Daga kausan lafazin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayi Allah wadai da Rasha a jiya Lahadi. Yana mai zarginta da aikata munanan laifukan yaki a Ukraine. Yayin da a karan farko duniya ta gagawar wakin ƴan Ukraine akan titunan garin Bucha. A jiya Lahadi, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi wani bayani ta bidiyo na bazata a wurin bikin bada lambar yabon Grammy Awards na masana'antar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a birnin Los Angeles a nan Amurka, inda ya yi kira ga masu kallo da su taimaka wa ƙasarsa ta duk hanyar da za su iya. Prime Minister Viktor Orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya Lahadi a kasar Hungary. Yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci na hudu. Yayin da kur'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyarsa ce za ta kasance a gaba sosai.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa
jami'an tsaron za ki ce su ma wannan shine aikin su, su tsare mutane. Amma hakkin kuma jama'a ne su gaya wa jami'an tsaron ga shi fa mun ga wuri kaza, mutane sun bi ta kaza, suna rike da bindiga, suna da yawan kaza haka. Har yanzu ban taba jin wannan ba.
Shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin sojoji a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Ali Induma kenan, za a ji cikakken hira idan aka biyo mu a cikin shirin. A Jamhuriyar Nijar kuwa, yayin da shugaba Muhammadu Bazoum ya cika shekara ɗaya kan karagar mulki, shugaban ya ce gwamnatinsa ta yi abin a zo a gani a yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa cikin shekara ɗayan da ta gabata, yayin da wasu ke nuna akasin hakan.
A shekara guda ba a taɓa samun mutane da aka sa kaso, sabinin sun sace kuɗin ƙasa kamar yadda na yi ni. A je a bincika.
Me aka wakana aka yi a zahiran, ka gaya min miliyarrukan da aka amshi a yau wanda suka yi ɓannar wannan ta'annati bisa kan ɓannar da suka yi. Gaya min yau.
Muna kuma tafa da shirin ilimi wanda Babangida Jibril zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, har ma da tasirin azumi, albarkacin azumin watan Ramadana da ake ciki. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Daga kausan lafazi sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yayi Allah wadai da Rasha a jiya Lahadi, yana mai zarginta da aikata munanan laifukan yaki akan Ukraine. Yayin da a karan farko duniya ta gagawar wakin ƴan Ukraine akan titunan garin Bucha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya faɗa wa shirin State of the Union na gidan talabijin ɗin CNN cewa dole ne sai ka ji baƙin ciki a ranka. Ba za mu yi shiru akan batun ba, kuma ba za mu yi kamar babu abin da ya faru ba. Blinken ya ce Amurka za ta maida hankali sosai wajen tattara laifukan yakin da Rasha ke aikatawa a fadin Ukraine, duk da cewa Ukraine ɗin ta ce ta sake kwace ikon yankin arewa ta tsakiya a kusa da babban birnin ƙasar. Dakaran Moscow sun janye daga yankin Kiev don maida hankali akan kai sabbin hare-hare a biranen kudancin Ukraine da ke bakin gabar teku da kuma yankin Donbas a gabashin Ukraine ɗin. Da yake maida martani akan gawarwakin da aka gano akan titina, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa wa shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS cewa hakika wannan kisan ƙare dangi ne. Ya kuma ce sojojin Rasha na lalata Ukraine tare da hallaka jama'a. Sakataren janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa wa gidan talabijin ɗin CNN cewa abinda Rasha ta yi zalunci ne akan ƴan ƙasar da bamu ga irinsa ba cikin shekaru da yawa a nahiyar Turai. Ya kuma ce haƙƙin shugaban Rasha Vladimir Putin ne ya kawo ƙarshen yaƙin. A wani lamari daban, a jiya Lahadi, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi wani bayani ta bidiyo na bazata a wurin bikin bada lambar yabon Grammy Awards na masana'antar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a birnin Los Angeles a nan Amurka, wanda tauraron masana'antar da yawa suka halarta, inda ya yi kira ga masu kallo da su taimaka wa ƙasarsa ta duk hanyar da za su iya. Menene akasin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe? shiru a biranen da aka lalata aka kuma kashe mutane. Abinda Zelensky ya ce kenan a bidiyon wanda ya gabatar da tauraro John Legend don ya yi waka mai taken Free, wacce yayi da haɗin gwiwar wasu mawakan Ukraine.
To an jima kadan Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafi da su, za kuma mu fara ne daga Najeriya. Yayin da harin da 'yan bindiga suka kai kan jirgin ƙasa na fasinji da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna ya cika mako guda, mahukunta a Najeriya na ci gaba da laluban hanyoyin da za a magance wannan matsala. A wata hira ta musamman da ya yi da wakilin murya Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim a Abuja, shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin sojoji a Majalisar Dattawan Ƙasar, Sanata Ali Ndume, ya ce matakin saka jirgin sama ya rika raka jirgin ƙasa na fasinjan ba shi ne a wato maslaha ba, amma ya fara bayani ne kan abin da yake ganin shi ne abu mafi a'ala.
Jami'an tsaron za ki ce su ma wannan shi ne aikinsu, su tsare mutane, amma haƙƙin kuma jama'a ne su gaya wa jami'an tsaron ga shi fa mun ga wuri kaza, mutane sun bi ta kaza, suna rike da bindiga, suna da yawan kaza haka. Har yanzu ban taɓa jin wannan ba. Ban taɓa jin wani ya fito ya ce ya kira police ko SS ko kuma soja akan cewa ga abin da zai faru ko kuma ga abin da suka hango ba. Ma'ana tsaro wannan fa harkan kowaye ne, kowa yana ciki, kowa ya kamata kuma ya sa hankali a kai. Jami'an tsaronmu suna iyakar kokarinsu, ba sa a ce ba a yi ba, amma idan kawai mun ce wannan hakkin yana kan jami'an tsaro ne kawai, mu kuma ba mu yi namu ba, ko 'yan siyasa ko ku 'yan jarida ko mutanen kawai. Da idan mutum ya shiga kauye in ba ya nufi gidan hakimi ko wani ba, to wanda suke kauyen za su ce sun ga wani mutum fa ya zo gidan wane, an san da zuwansa, an san daga ina ya fito, an san shi waye ne. To kin ga ba zai tashi in wani abu ya faru a wancan kauye, kowa ya san kowa. A lokacin nan ma mun san muna ta kanana, idan wani ya taba sata a cikin wato family nasu, mutane sun sani. To amma yanzu ba a yin wannan, sai dai wani abu ya faru sai a ce a jami'an tsaro, jami'an tsaro. Ai yanzu abin da ya faru nan har yau, yanzu kwana uku ko kusan sati daya, har yanzu ba a ce wai an gano ina ne mutanen nan suke ba, ko ina ne suka bi ba. Kina tsammanin ba sa bin wani kauye, ko kuma ba sa zuwa wani kasuwa su sayi kaya, ko kuma in sun sayi kaya nan ba a sanin cewa sun tafi da shi wani wuri? To idan mutanen ba su gaya ma jami'an tsaro ba, me za su yi?
To amma a cikin har ilau bayanai da ke fitowa ta wato abokin aikinka wanda ya fito ya ce cewa yanzu ana buƙatar cewa jami'an soji na sama su ma su dinga yin rakiya zuwa ga waɗannan.
To amma gaskiyar magana shi ne yaushe za a yi a ce jirgi kullum yana tashi daga nan zuwa Kaduna, a ce jirgin sama yana binsa ya je ya dawo? Ai wannan ɗin maganar da aka ce dai kamar yadda ministan Kwadago ne kuke a maganar transport ya ce dama ya kamata a sa na'urori wanda in jirgin yana tafiya ko nan don irin yawo zamani za ka gani jirgin yana tafiya. Akwai yanzu na'urorin da ake da shi flight mai tracker ɗin nan, jirgin sama ma ana ganin shi a nan, duk jiragen duniya da suke kamar ni a handset ɗina na zan iya ganewa ga jirgi ya taso daga wuri kaza zai je. To ai ya kamata a sa na'urori kamar yadda suka faɗa akan hanyar nan, kuma a faɗakar da mutanen da suke kan hanyar nan kauyukan cewa an sun ji wani abu ko sun ga wani abu su yi magana da wani. Amma ina gani insha Allah wayannan abubuwa dama in ya faru ne tukuna ake neman maganinsa, amma ba za a samu maganin ba idan kowa yana ganin cewa haki ne akan wane ba haki ba. Haki nan duka akan mu ne, da wayanda kuyan jarida da sauran mutane da kuma al'umma gaba daya, ya kamata ana bada bayanin sirri don a san meye ne kulle. Wayannan mutane ba wai kamar iskoki suke su yi barna su bace ba, amma ni abin da yake bani mamaki yanzu har yanzu kuma suna buga waya. Ini in ka buga waya na ni ana tracking nawa, to me yasa ba za ka yi tracking Barawa ba kana tracking wanda zai dan siyasa kawai?
To hakkin waye ne kawai?
To hakkin dukanmu ne, amma mafi yawan hakki din yana yara taya a kanmu mu shugabanni, kama daga shugaban kasa zuwa kasa, da kuma jami'an tsaron daga sama zuwa kasa, da kuma talakawan kasan ma daga sama zuwa kasa. Akwai hakkin keke ma da kanki in kin ji ko wani ya faɗa, to sai a gaya jami'an tsaron don a ɗauki matakai. Amma abin da ya fi muhimmanci shi ne a san cewa wannan harkar rashin tsaron nan kuma yana shafan talakawa ne fiye da mu da muke cewa mu ne shugabanni. To ya kamata mu haɗa kai gaba ɗayanmu mu yi addressing wannan issue.
shugaban kwamitin da ke kula da sha'anin soja a majalisar dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Dima kenan a hirarsa da Shamsiya Hamza Ibrahim. To ana tare ne dai kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Wani tsohon ministan kuɗi a Costa Rica ya doke ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka yi a jiya Lahadi bisa ga sakamakon farko na ƙuri'un da aka ƙidaya. Lamarin da bai sa masu kaɗa ƙuri'a nuna farin ciki ba sosai, yayin da kashi 95 cikin 100 na ranfunan zaɓe suka ba da sakamakonsu. Rodrigo Chavez shi ke gaba da ƙuri'u kashi 53 cikin 100, shi kuma Jose Figueres Ferrer ya samu kashi 47 cikin 100 a cewar hukumar zaben ƙasar. Fiye da kashi 42 cikin 100 na 'yan Costa Rica da suka cancanci yin zaɓe ba su kaɗa ƙuri'a ba. Figueres ya amince da kayan da ya sha ƙasa da sa'a guda bayan da sakamakon zaben ya fara fitowa, yayin da Chavez ya ci gaba da kasancewa a gaba bayan da ya kasance a bayan Figueres a zagayen farko na zaben da aka yi ranar 6 ga watan Fabrairu. Figueres, wanda ya shugabanci Costa Rica daga shekarar 1994 zuwa 1998, shine jagoran jam'iyyar National Liberation kamar mahaifinsa. Shugaba Jose Figueres Ferrer ya yi mulkin ƙasar har sau uku. Chavez ya yi aiki na ɗan lokaci a gwamnatin shugaba Carlos Alvarado mai barin gado, ya kuma wakilci jam'iyyar Social Democratic Progress. Dukan 'yan takara biyu sun yi yakin zaɓe mai zafi da suka maida hankali a kan batutuwa masu cike da takaddama a baya. Babu ɗaya daga cikinsu da ya samu kashi 40 cikin 100 na ƙuri'un da ake buƙata don kaucewa zagaye na biyu a zaben farko. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya sha da ƙyar a wani yunkurin 'yan adawa na neman tsinke shi daga mukaminsa ta hanyar kaɗa ƙuri'ar yankan ƙauna mai cike da takaddama a majalisar ƙasar. Yayin da majalisar wakilan ƙasar mai mambobi 342 ta fara wani zama na musamman da aka daɗe ana jira don duba yiwuwar tsige Khan, ministan shari'a Fawad Hussein ya buƙaci muƙaddashin kakakin majalisar ya hana kaɗa ƙuri'ar wacce aka zargi Amurka da kitsawa.
A gaida Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger, masu rajin kare demokradiyya sun nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira jan kafar da ake fuskanta a yaki da cin hanci da farautar masu wawure dukiyar ƙasa a tsawon shekara guda na mulkin Muhammad Bazoum. Yayin da shugaban ke cewa yayi abin azu a gani a wannan fanni fiye da yadda aka saba gani a baya. Wakilin murya Amurka Yemi Sulaiman Muni Barna na dauke da karin bayani.
Yaki da cin hanci da farautar mahaddama dukiyar jama'a na daga cikin muhimman alƙawuran da shugaba Muhammad Bazoum ya daukarwa jama'ar Niger a yayin yakin neman zaben sa. Haka kuma ya jaddada wannan aniya a ranar 2 ga watan Afrilun 2021 lokacin da ya karbi rantsuwar kama aiki. A yau shugaban na cewa yayi abin azo a gani a wannan fanni.
A shekara guda ba a taba samun mutane da aka sa kaso sabinin sun sace kudin ƙasa kamar yadda na yi ni. A je a bincika. Yau mutane masu matsayi babba wanda kuma suka samu dama suka aiki da kudade jawa wanda suka handama da su sun kusa 30 da suke cikin gidan kaso kuma ba za su yi ta ba sai an hukunta su. Yau she ne aka kama irin waɗannan mutane masu yawa jami'an ƙasa masu babban matsayi wanda suke kaso kuma za mu ci gaba da wannan. Yau mutum bai isa ba ya ɗauki ɗanshi ko ya je gan wani ya ce a ba ma ɗanshi aiki ba tare da ya cancanta ba ya samu wannan aiki. Wannan ya ƙare.
To sai dai jami'in fafutuka na ƙungiyar Sovole Niger Alhaji Salisu Amadu na nuna rashin gamsuwa da yadda wannan yaƙi ke gudana.
Mai aka wakana aka yi a zahiran ka gaya mun miliyarukan da aka amshi a yau wanda suka yi bannan wannan ta'annati bisa kan bannan da suka yi. Gaya mun yau mutanen da suka zo suka yi aiki na cin hanci da rashawa wanda ya zamanto aka zo aka ce ilalle gashi ƙasanmu bannan da aka yi an riga an hudo mata hakinta. Gaggawan da suka yi bannan kuma an kira su gidan shari'a sun amince da sun yi banna kuma suna nan suna yawon su kamar sun ci banza.
Ra'ayoyi sun sha bamban a game da yanayin tafiyar yaƙi da cin hanci a tsawon shekarar farkon Kamalu da Muhammad Bazoum, domin shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa shugaban ya yi abin da ba a taɓa gani ba a tarihin demokradiyyar Nijar.
Anniyar da shugaban ƙasa ya ɗauka saboda aka ce innamal a'malu binniyat, idan duka aiki da za ka yi niyya ce, da ya ɗauki anniya ƙwararra, har anniya, sannan kuma ya ce muna mu kama, har yanzu babu inda dai muka tona asiri muka ga dai ba a ɗauki mataki ba. Cikin mulkin shi ya ce insha Allah zai yaƙi da cin hanci da rashawa, amma tare da kamawar mu to hakika sai mu ce abun yana da haske, kuma an ɗauki anniyar ƙarewa da wa'annan mutane wa'anda ba su da komai sai ƙoƙarin handama da ribda ciki da dukiya.
Jahilci da talaucin jama'a na daga cikin dalilan da suka ɗaure wa cin hanci gindi a jamhuriyar Nijar, ƙasar da mafi yawancin lokuta dalilan siyasa ke zama wa hukumomi ƙarfan kafa a yayin da suke ƙoƙarin hukunta masu cin hanci da mahandama dukiyar jama'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashinmu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin ilimi tare da Babangida Jibril.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙoƙarin da majalisar ƙasa a Najeriya ke yi na ƙara yawan jami'o'i da sauran kwalejojin ilimi a Najeriya, duk kuwa da kukan da malaman manyan makarantun ƙasar ke yi cewa gwamnati ta gaza wajen samar da isassun kuɗaɗe na tafiyar da irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare, abin da kuma ya sa darajar ilimi ya taɓarɓare a ƙasa. To, sai dai a hirar da wakiliyarmu ta Abuja, Madina Dauda, ta yi da ɗan majalisar dattijai Aliyu Sahabi Abdullahi daga jihar Neja, ya kare wannan mataki na majalisa da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya na ƙara yawan jami'o'i a ƙasar, bayan da ya gabatar da wani ƙuduri na ƙirƙiro sabuwar jami'a a garin Kwantagora ta jihar Neja. Kar da ya ja ku da nisa ga yadda hirar ta kasance tsakanin Madina Dauda da kuma sanata Sahabi Abdullahi.
Hakika tabbas akwai ƙudurin da na gabatar na mayar da kwaleji na ilimi da ke Kwantagora ya koma jami'a na ilimi, kuma alhamdulillah na fara wannan tahiya na mayar da ita wannan kwaleji ta koma jami'a tun wancan majalisar da ta shuɗe na 8, inda dai Allah bai kaddara muka samu muka kammala aikin ba. To, kuma Allah cikin ikonsa da na samu nasarar dawowa na sake ɗauko wannan ƙudurin na gabatar, inda a watan Disamba na 2019 Allah ya bani sa'a majalisa ta amince da ita, sannan aka tura ma majalisan tarayya, inda su ma cikin 2021 su ma suka amince, sannan wannan ƙudurin ta zama gaba ɗaya majalisa ta amince. Aka gyara duk yanda za a gyara, aka tura ma shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari, inda shi kuma Allah ya taimake mu ya sa mun hannu wannan ƙudurin ta zama doka na tarayyar Najeriya, wanda ta maida wannan ko kuma ta ƙirƙiro wannan jami'a ta ilimi a garin Kwantagora cikin yankin Niger ta Arewa da nake wakilta.
Menene muhimmancin samun jami'a a wannan wurin a daidai wannan lokacin?
To, kamar da dai muka sani, gaskiya ilimi dama an ce ita ce garkuwan ɗan adam, kuma tabbas wannan yanki gaskiya muna da ƙarancin ilimi, an bar mu baya, amma kuma mutane ne wanda na san suna so ci gaba, ala kulli halin abubuwan ci gaba suke so su gani. To, lokacin da muka yi yawon neman zaɓe, duk saƙo-saƙo na wannan yanki da muka shiga, to za ka ga ƙarancin ilimi. To, abu ɗaya da na lura shi ne ticocin ma ba a kula da su. To, da wari sai muka kawo ɗan bita da muke yi ma waɗannan ticocin, inda muka haɗa hannu da National Teachers Institute da kuma sauran dai masu watan taimakawa wurin koyar da wa malamai. To da baya sai na lura cewa matsala ɗaya ne. Yau an kawo watan wani doka da ya nuna ba za ka zama malami ba sai kana da wani adadin ilimi wanda Teachers Registration Council ta bayar. Idan masu ra za su yi tuna a wasu wuraren ma aka zo aka ce idan baka da NCE watan certificate kenan na wannan lokacin ba za ka zama, wato yanzu ma NCE din ma ana nema a ce shi ma bai isa ba sai degree. To in ka dubi wayannan yankunan namu ina ne za su je su samu digiri din nan? Wuri ya yi nisa. Nawa teacher ke samu da zai yi dogon zango ya tafi irin Sokoto ko Zaria ko Kano daga yankin Niger ta Arewa wanda ya koshi kasan Bargu da Kwantagora, ko kuma ya ce zai je Kudu, Lagos ko ina? To sai aka zo ana sandwich ma ya zama matsala, saboda in ba su samu suna biya ba sai zama wani matsala. Kuma a yi maintaining watan a tabbatar an yi abubuwan da za a gudanar da wa'annan wurin da za a yi wa'annan jarabawa shi ma wani aiki ne. To gaskiya ticoci suna cikin matsala, kuma idan babu teacher ai babu makaranta. Rashin kwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar suka ci mu an ruye. Akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda teacher shi ma bai san komai ba. Gari abin zamban dariya, amma kuma dole da susan zuciya.
To masu sauraro, a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za ku ji martanin masana da malamai har ma da dalibai game da wannan mataki na ƙara kirkiro da sabbin jami'o'i da makarantun gaba da sakandare a Najeriya, duk da cewa wayanda ake da su a yanzu ana kukan gazawa wajen tafiyar da su. Asali ma yanzu haka malamai a jami'o'in tarayyar Najeriya suna yajin aiki. A madadin wakiliyarmu Madina Dauda da sauran abokan aiki musamman wanda ta bada umarnin shirin, Julie Leaders Creations, naku Babin Yusufin ke fatan a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa.
To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Yau za mu fara ne da ra'ayin Yusuf Mai Leda, Gwalilo, jihar Bauchin, Najeriya. Mai cewa salamu alaikum VOA, ku bani dama ne kira ga masu hannu da shuni da su dubi girman Allah su tallafawa masu karamin karfi a wannan hali da muke ciki na watan azumin Ramadan da kuma tsadar rayuwa. Duk wanda ya taimaki wani fa sakamakon sa gidan aljanna. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Aliyu Muhammad ɗan Fulani Maradawa da Babangida AA Dogo, jihar Zamfaran, Najeriya. Masu cewa salamu alaikum VOA Hausa. Hakika abin damuwa ne da takaici yadda 'yan kasuwar kasarmu Najeriya suke kara zafafa farashin kayayyakin masarufi a cikin wannan wata mai alfarma da mutane suke buƙatar abubuwan more rayuwa. Da fatan Allah ya kawo mana sauƙin waɗannan matsaloli da suka addabi kasarmu Najeriya. Shiko sardaunan ƙwallon Misau, Zahardan Muhammad Kaka Misau, cewa yake assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani damar yin tsokaci akan yadda 'yan majalisun ƙasata Najeriya suka sauke babban limamin masallacinsu da ke Abuja sakamakon ya faɗi kuskurensu akan rashin nuna damuwa da talakawan ƙasarmu, wanda yin hakan ya nuna mana matsayin talakawa a wajensu. To ba shakka muna jiran ku lokacin zaɓe. Sai kuma saƙon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki, jihar Bauchin, Najeriya, mai cewa muna tirar da Allah wadai da dakatar da limamin masallacin Juma'a da ke Afo da kuma mutum masallacin ya yi, don ya yi kira akan a ɗauki mataki kan kisar kiyashin da ake yi wa al'ummar ƙasarmu Najeriya, cewa muddin ba a ɗauki matakin ba kada al'umma su fito su yi zaɓe. Haƙiƙa muna maraba da wannan mataki nashi. In har za a ci gaba da kashe al'umma babu gaira babu dalili, to tabbas babu amfani yin zaɓen a gare mu. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga Halidu Muhammad Musa Bajoga da ɗan Juma Mai Kemis Wafa Bajoga da ke cewa assalamu alaikum, muna ƙara yi wa al'ummar musulmi barka da azumi. A yau ne hukumar zaɓe ta ba da damar jam'iyyu su fara yin zaɓen fidda gwani don tunkarar babban zaɓe, sannan zai kai har watan Yuni. Muna addu'ar Allah ya sa a tsayarwa talakawa mutane na gari. Saƙo na ƙarshe ya fito ne daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri, mai cewa gaskiya halin da ake ciki a Najeriya game da harkar tsaro sai dai mu ce inna lillahi wa inna alaihi raji'un. Hare-haren da 'yan ta'adda suka kai a filin jirgin saman Kaduna da hanyar jirgin ƙasa ya tabbatar mana cewar tsaro dai a Najeriya ya taɓarɓare. Allah ya yi mana.
Sai mu ce amin. To albarkacin azumin watan Ramadana ga abin da wasu 'yan Nijar ke cewa game da tasirin azumin a gare su.
Sunana Aisha Sallau, daga nan Maraɗi, ƙasar Nijar. Wani waɗace-waɗace yanzu duka wannan abubuwa da an tsatsaira su, wani da dai sauran abubuwan da sauran watanni ana yanzu, gaskiya watan Ramadan shi daban yake da sauran watanni. Kun ga yanzu lada ma kamar yadda kake samun daga sauran watanni, wannan watan shi daban yake. Kenan ko da wurin Ubangiji ba ɗaya yake da sauran watanni ba. Mata, 'yan mata da matan auren ma gaba ɗaya, ina mai ba da shawara a ƙara ƙaimi ganin ibadu da biyayya ga mazaje. Mu kuma 'yan mata da dai sauran mu awen da jawaru haka, awen da ba su da auren, ina mai ba da shawara a kasance masu tsoron Allah, yi wa Allah biyayya a cikin kowane hali da aka kasance. Wannan wata gaskiya daban yake da sauran watanni. Allah ya ba mu albarkacin da ke cikin shi.
Sunana Shafi'i Umar, da ke nan Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. Darasin da nake koyi a cikin wannan wata mai alfarma na watan Ramadan suna da ɗimbin yawa. Ina kame kaina dangance da yanayin wasu halayya ta ɗan Adam wanda yake alama kasawa bisa kai. Ina kame jikina bakin gwalgwado, iya gwalgwado ina kame jikina. Abin da ya shahi wajen halayya bisa kan ciyarwa da shayarwa bisa kan rayuwata, ina koyon darasi bisa kai. Ina samun sauƙin rayuwa bisa kan ciyarwa da nake sabanin da ba lokacin azumi ba. Ina jin daɗi bisa kan dangance da lokacin wannan lokacin na wannan watan Ramadan da muke ci. Ina jin daɗi sosai sosai saboda ana samun ƙarancin kashe 'yan kuɗaɗe, saɓanin a ce da safe ka kashe, da rana ka kashe, da daddare ka kashe. Ana samun sauƙin rayuwa sosai sosai.
To madalla, yanzu kuma ga labari a taƙaice.
Daga kausan lafazi, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi Allah wadai da Rasha a jiya Lahadi, yana mai zarginta da aikata munanan laifukan yaƙi a Ukraine, yayin da a karan farko duniya ta gagawarwakin 'yan Ukraine a kan titunan garin Bucha da ke wajen birnin Kiev bayan da sojojin Rasha suka bar yankin. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya faɗawa shirin State of the Union na gidan talabijin ɗin CNN cewa dole ne sai ka ji baƙin ciki a ranka. Ba za mu yi shiru a kan batun ba, kuma ba za mu yi kamar ba mu ga abin da ya faru ba. A jiya Lahadi, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wani bayani ta bidiyo na bazata a wurin bikin bada lambar yabon Grammy Awards na masana'antar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da aka yi a birnin Los Angeles a nan Amurka, wanda tauraron masana'antar da yawa suka halarta, inda ya kira ga masu kallo da su taimaka wa ƙasarsa ta duk hanyar da za su iya. Prime Minister Viktor Orban ya ayyana samun nasara a babban zaben da aka yi jiya Lahadi a ƙasar Hungary, yana mai ikirarin sake samun wa'adin shugabanci na hudu, yayin da wasu kuri'un da aka kidaya suka yi hasashen jam'iyyarsa ce za ta kasance a gaba sosai. A wani jawabi da ya yi na minti 10 ga jami'an jam'iyyar Fidesz da magoya bayansa da suka yi ta nuna farin cikinsu a wani taro da aka yi a daren ranar zaben a birnin Budapest, Orban ya ayyana cewa jam'iyyarsa ta samu gagarumin nasara. Wani tsohon ministan kuɗi a Costa Rica ya doke ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka yi a jiya Lahadi bisa ga sakamakon farko na kuri'un da aka kidaya, lamarin da bai sa masu kaɗa kuri'a nuna farin ciki ba sosai. Yayin da kashi 95 cikin 100 na rumfunan zaɓe suka ba da sakamakonsu, Rodrigo Chavez shi ke kan gaba da kuri'u kashi 53 cikin 100, shi kuma Jose Figueres Ferrer ya samu kashi 47 cikin 100.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin nama daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kaimu a shirin mu na dare wato da karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu zo muku dauke da wani sabon shirin yanzu kan a madadin Maryam Roda wacce ta tani gabatarwa da Julie Lewis Gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Mr. Chan ni Mahmud Lalo nake cewa Mutara a shirin namu na dare sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.